This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a da Nomad da Lol da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ta internet wato hanyar sadarwar mu ta yanar gizo a voahausa.com. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta gargadi jama'a bisa rikirin yiwuwar samun hare-hare a bukukuwan sallah mai zuwa din nan. A Niger kuwa jam'iyyu ne suka tashi baran-baran a taron kuskurimar dokokin zabe. Akwai maimaitin shirin ciki da gaskiya har ma da sakonnin da kuka bari a wayar mu. Amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakamakon kuriyar neman jin ra'ayin jama'a da kamfanin Gallup da ya shahara wajen gudanar da wannan shiri ya gudanar ya nuna cewa kashi 60 cikin 100 na Amurkawa sun ce za su zabi dan takarar shugabancin Amurka Musulmi wanda ya cancanta mataki da ya saba da matsayin ƴan takarar da suke kan gaba na jam'iyyar Republican a zaben da za a yi baɗi. Kamfanin Gallup ya gudanar da wannan kuri'ar ce cikin watan Yuni inda ya tambayi masu zabe ko za su amince da dan takarar da yake bin ɗariƙar Katolika ko ba Yahude ko ɗan ɗariƙar Mormon wata ɗariƙar addinin Krista da ƴan bishara ko Musulmi ko ma wadda bai yarda da Allah ba. Kuriyar neman jin ra'ayin jama'a ta nuna goyon baya ga waɗannan rukunoni mabiya daga kashi 93 cikin 100 ga mabiya ɗariƙar Katolika zuwa kashi 58 cikin 100 ga waɗanda ba ba su yarda da Allah ba. A ranar Lahadi ta gabata ne tsohon likitan nan na Lakada ta haɗa da ƙwaƙwalwa a nan Amurka Ben Carson wadda yanzu yana daga cikin waɗanda suke kan gaba na neman takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican ya ga shirin tashar NBC da ake kira Meet the Press cewa shi bai goyi bayan a zaɓi Musulmi shugabancin Amurka ba.
Yau Laraba shugabannin ƙasashen Turai za su yi taron gaggawa a birnin Brussels domin su tattauna game da mataki na gaba da za su ɗauka bayan ministocin cikin gida na ƙasashen sun amince da shirin karkasa bakin haure 120 tsakanin ƙasashe 28 da suke cikin ƙungiyar. Ƙarƙashin wannan shirin matakin zai taimaka wajen ƙasashen Turai wanda suke gabashi waɗanda suka fi fuskantar kwararar 'yan gudun hijira a cikin 'yan watannin nan. Galibinsu suna guduwa ne daga tarzomar yaƙe-yaƙe a ƙasashe kamar su Siriya da Afghanistan saboda rashin amincewar da ƙasar Hungary da Slovakia da Czech da Romania suka yi. An zartar da shirin ne inda ƙasashe masu rinjaye suka goyi bayan shirin maimakon cewa shirin ya soma karɓuwa baki ɗaya.
Musulmi fiye da miliyan 2 ne suka hallara a ƙasar Saudiya domin aikin hajjin bana. Yau ne kuma ake tsayuwar Arafa inda musulmi miliyan 2.3 suka hallara suna addu'o'i da ibada a Arafan. Tun da farko musulmi za su yi dawafi ne suna kewaye Ka'aba ginin da mabiya addinin ko ina a duniya suke fuskanta lokacin da suke sallah. Hajji yana ɗaya daga cikin cika-cikan musulunci inda musulmi da yake da hali zai je aƙalla sau ɗaya a rayuwarsa. Ga musulmi zuwa hajji yana ɗaya daga cikin muhimman nasarorin rayuwa. Hadarin ƙugiyar ɗaukar kayan gine-gine da ya auku a farkon watan nan a Ka'aba har mutane 900 suka halaka bai sa mahajjata sun yi ƙasa a gwiwa ba. Ƙalla wasu 400 sun jikkata a wannan hadari. A Arafan ne Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi hudubarsa ta ƙarshe shekaru 1400 da suka wuce.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban China Xi Jinping ya yi kira da inganta dangantaka tsakanin ƙasarsa da Amurka domin hakan zai taimaka wajen hana aukuwar rikici tsakanin ƙasashen biyu. Lamarin da Mr. Xi ya ce ba zai zama alheri ba tsakanin ƙasashen biyu. Shugaban ya yi wannan kira ne da ya fara ziyarar aiki na mako ɗaya a nan Amurka. Shugaban ya yi wannan furuci ne a jiya Talata a wani jawabi da ake dako da ya gabatar a taron da manyan 'yan kasuwar Amurka suka halarta a birnin Seattle. Zangonsa na farko wanda kuma zai zama shine ja inda zai bi daga baya ya tafi fadar White House a ziyarar aiki da yake yi a nan Amurka.
Haka shi ma a jiya Talatan Papa Roma Francis ya iso nan Amurka a tashar jiragen sama na mayakan Amurka da ake kira Andrew da ke jihar Maryland ba nisa da nan birnin Washington. cikin wanda suka tarbe shi har da shugaban Amurka Barack Obama da uwar gidansa Michelle da ƴaƴansu da kuma sauran manyan jami'an gwamnatin Amurka da na cocin Katolika da ruruwan mabiya ɗari ƙasa ne suka ta'ambatan Papa Roma Francis da isowarsa daga rangerin gwanon motoci suka ɗauki babban bakon zuwa masaukin sa inda gungun jama'a suka hallara suna masa marhabin lale a nan Washington DC yara ƴan makaranta da manya da cikin sowa suna dauke da tutocin Fadar Vatican da ta Amurka da ta kasar Argentina kasar da Papa Roman ya fito yau Laraba shugaba Obama zai karbi bakuncin Papa Roma Fadar White House shugabannin biyu sun yi haduwar su ta farko ne cikin watan Maris ta shekara ta 2014 a Fadar Vatican an gayyaci Papa Roma Francis ya yi jawabi a zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin Amurka ranar Alhamis sannan zai yi jawabi ga babban zauren majalisar dinkin duniya a New York ranar Juma'a a jawabin da zai gabatar ana jin zai fi mai da hankali ne da kuma sukar ta wato tsarin hujja da sukar lamirin manyan kasashen duniya kan tashe-tashen hankula da kuma kira kan batun bakin haure da ƴan gudun hijira da matsalar sakewar yanayi
labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC Rundunar ƴan sandan jihar Adamawa ta gargaɗe jama'a bisa rade-raden yiwuwar samun harare a bikin babbar sallar nan mai zuwa. Ibrahim Abdulaziz yana dauke da cikakken rahoton.
Shi dai wannan gargaɗin ya ma biyo bayan rahotannin sirri ne da hukumomin tsaro ke cewa sun bankaɗo na yunkurin kai hare-haren ƙuna bakin wake walau a wuraren ibada ko kuma matattaran jama'a. Musamman a wannan lokaci da ake shirye-shiryen bukukuwan sallar lahan.
Mun riga mun shafara karara mutane da al'umma a kan cewa su guje biya wajen da za su daga ma mutane hankali wato ma'ana su rike jaka ko leda wanda mutane za su zai sa hankalin mutane su tashi.
Da alamun dai za a gudanar da bikin sallar ne cikin wani yanayi na rashin kuɗi da yake bayani game da wannan matsalar gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Jibrilla ta bakin shugaban ma'aikatan jihar Barista Musa Kebo.
Su yi hakuri gwamnan nan mai tausayi ne gwamnan nan yana kusa da su ba ran da zagari zai waye ya danni ko ya ga ma'aikata shugabannin kwadugo bai musu maganan ma'aikata ba kuma na tabbata dawo wanda yayi satin da ya wuce daga Abuja kusan sati yayi Abuja yana dawa abin da ya fara ga mana yace mana lalle tabbas za a samu biyan bukata sati daya ko sati biyu da an samu kuma za a biya ma'aikata dukkan hakokin su yace to ba mu da garanti akan cewa za a iya biyan albashi ko kuwa za a biya hakokin sunna daga dan zuwa sallah amma na tabbata immediately muna dawa daga sallah na tabbata za a biya su hakokin
bisa ga dukkan alamu dai wannan rashin kudin ya ma shafi ƴan kasuwar dabbobi
sunana Malam Ibrahim Elda da farko dai gaskiya kasuwar raguna ya kwanta
to ko me kake tunanin ya kawo kwanciyar kasuwar me yasa kasuwar ya sanyi yanzu
to eh da farko dai abun da yasa kasuwar ya sanyi na ɗaya babu albashi na biyu galibinta mutanen Adamawa mutane ne na albashi sun fi ba da ƙarfi akan albashi to sai an biya albashi ake samun canjin kasuwa da walwalan harka
a dai yau Laraba ne ma ke saran mahajjata za su hawa arfa yayin da kuma sauran al'umma musulmi kuma za su gudanar da sallar laiha a gobe Alhamis idan mai duka ya kai mu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
To a Niger kuma jam'iyyun ne suka tashi baram-baram a lokacin da suke kokarin shawo kan matsalar da suke son su shawo kanta ta dokokin zabe. Wakilin mu Sule Mumini Barma gare ka.
Irin hayaniyar da ta barke kenan tsakanin wakilan jam'iyyu masu mulki da na jam'iyyun kawancan adawa a yayin taron majalisar CNDP mai alhakin tantauna rigingimin siyasar kasar Niger. A wannan haduwa ta yammacin Talata batutuwa hudu ne ke kan teburin shawara sai dai maganar sake duba tsarin jadawalin zabe ita ta mamaye wannan tantaunawa inda aka shafe awoyi uku ana zazzafar muhawara tsakanin bangarorin siyasar biyu kamar yadda Sabo Saidu na jam'iyyar MDC yarda ta bangaren adawa ke cewa
waɗanda ke da iko sun taho bisa kan cewa ko da wace ta za su cilasta muna mu doki nasu ajanda sannan ku a CNDP ba haka akai ba suna son su doki wani iko wanda ba su da shi banga abin da ya saba ce zaben kananan hukumomi wanda an ka saba yi kakin ai zabe na kasa a ce o yanzu ba za a yin su ba sai an yi zaben shugaban kasa da dubu.
A nasu bangare jam'iyyun kawancen da ke mulki sun musanta wannan zargi, domin a cewar Yahaya Abdu na jam'iyyar PNA al'umma,
saura wata biyar duka ma wannan mandakin na shugaban kasa ya kare. Kai kana ganin cikin wa'adin ga nata biyar ana iya ai zaben shugaban kasa, ana iya ai zaben ƴan majalisa, kuma har a koma ai zaben kankanin hukumomi, kuma sun san ba ta yiwa, ba komai bace adawa kitace abin ya chakulis.
To sai dai shugaban jam'iyyar Model ma'aikata ta gungun jam'iyyun da ke mulkin Nishar Alhashi Tahiru Gimba na mai ganin idan kusu da sata to daudawa ma da wari.
In ta kai wurin zabe miliki ne ba mai tsaya a yi hisbillahi da kyan adawar da kyan majoritikin duk masu laifi ne wanga muka. Kowa har gani labe-laben da yake yi ya sigar zai ya tsere wancan. An ka tsaya hisbillahi minti biyu an shirya.
Yanzu dai ana iya cewa kallo ya koma wajen hukumar zabe ta kasa, wacce dokokin zaben Nishar suka baiwa wuka da nama akan dukkan wasu batutuwan da suka jibanci shirye zabubbuka a jamhuriyar Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ranar zabe na ta he, in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe a
hajji. To kafin mu ci gaba, bari mu shakata mu dawo. Kar a sha'afa duk waɗannan abubuwa na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Ga shirinmu na gaba.
Ni ce maman Hajara wanda ta rasu, wanda babanta ya kashe ta. Yayan babanta wata liman kenan, ya ce a kawo ta ta ɗan yi kwana biyu a cikin ƴan uwanta. Yace mun daman sun zo duba Hajara ne, babanta ya ce ya kawo ta ko ya kawo ta nan. Sai nace a'a, ni ba mu ga Hajara ba. Ke shekaran jiya babanta ya fita da ita, ba a ganta ba, ko da an same ta ne mun ji shiru. Yace ke ne maman Hajara? Nace ni ne, bakin sa biyu. Yace fa sai dai mu yi hakuri maman Hajara, Hajara fa ta rasu.
Jama'a assalamu alaikum. Ku gafarce mu kan batun kashi na biyu na shiri akan karota da tsohon shugabanta Mustapha Buhari Bakwana, wanda ya lakkaɗa ma wasu ma'aikatan hukumar Duka. A yau za mu fara kawo muku shiri ne akan wani abu mai tayar da hankali na wani mutumin da aka kama bisa zargin kashe ɗiyarsa a Bauchi. Kuma ba kowane mutumi ba ne, domin shi ɗa ne ga tsohon babban limamin Bauchi, kuma ƙani ga babban limamin Bauchi na yanzu. Sunan wani mutumi Jariru Ahmed, kuma sunan ɗiyarsa da ake zargin ya kashe Hajara. Shi dai Jariru ya haifi wannan yarinya ce tare da Maryam, wadda a lokacin babu aure a tsakaninsu. Bayan da Hajara ta girma, sai mahaifiyar ta yi ƙoƙarin haɗa ta da ‘yan uwan mahaifinta domin su san juna, wanda kuma a ƙarshe ya zamo dalilin ajalinta. A yau ɗin muna tare da mahaifiyar Hajara.
Ni ce Maryam, maman Hajara wanda ta rasu, wanda babanta ya kashe ta. Yarinyan tana wajena ne, wajen antinmu, muna tare da ita. To da aka ɗan yi shekaru muka zo zamu.
Ba gida ɗaya ne kuke zama da shi ba?
a'a ba gida ɗaya muke ba ba tare muke ba ban yi aure ba mun yi nema lokacin ban da yi musulunci ba sai ya neme ni mun dai dan dai kusan shekara
shi wa kenan
shi baban Hajara jariru dan gidan liman ne kani ne wa liman na yanzu
wato shi dan baban ina ne
eh
kuka yi nema da shi ko
eh to sai yanayin abu sai shiga tsakani na da shi ciki shine sai na aifi Hajara ita da na aifi Hajara to sai na aifi Hajara Hajara tana waje na he nazo na musulunta to Hajara tana waje na muna zama da Hajara to ina dai rike da Hajara dai ba abun nan bai dai zuwa bai turo wani abu dai har ta girma da ta girma to wajen shekara ta 9 sai muka fara neman kai ta wajen dan uwan baban sai yace a kawo ta
shi baban nata
a'a shi yayan baban ta wata liman kenan yace a kawo ta ta dan yi kwana 2 a cikin ɗan uwan ta su saba
lokacin da ta aihu ko kika aihu kin sanar da wato gidan su kenan
eh sun sani sun sani sun sani
shi jaridu da kika kai shi gidan su shi liman din a wajen sa yarinyar ta zauna
eh to liman ne yace a kawo ta ma a kawo ta sai na kawo ta yana mika wa liman to ya saka ta a cikin ƴaƴan sa ne shi liman yayan sa ke yayan jaririn kenan shi liman din sai saka ta a cikin ƴaƴan sa to dan da muka kai ta dai juma'a ne da muka kai ta ran juma'a sai ya dawo da ita ran asaba shi jaririn kenan baban Hajara sai ya dauko ta ya dawo da ita ran asaba sai ta zo ita Hajaran ya tace min he na ganta ya nace a'a Hajara wanda ya je kwana 2 ya na ganshi ya dawo yau ya kwana 1 ya dawo ya tace ai ni babana ne ma ya kawo ni yana waje he nace babanki kuma ya tace min eh nace to da kaman bazan fita ba ya tace wai yana jira na a waje da kaman bazan fita ba ya nace to bari dai in je sai na je sai na gansa he ya ce min sai ga jiya Hajara mun kwana fa gida 1 da ita nace sai hin muka tashi tare na ce eh sai ce min to ga ta nan na dawo da ita yana ce a'a mutumin da ya je yin kwana 2 ya da ai a dawo da ita kwana 1 kawai sai a dawo da ita sai ce mu a'a shi ai liman ne ya bashi ita yace kawai ya kawo ta yana ce ni fa ban yadda da kai ba kai yanzu maganar ka bana yadda da kai nace in maliman zai bada Hajara a dawo da ita ba ma kai zai bayar ba zai nemi wani ya bashi ya dawo da ita sai ya ce oho sai ya kama hanyarsa sai ya tafi to da ya tafi to shi Adamu da nufi ya tafi gona daman shi ne ya ce min ya na ce na same shi ne babba daman a nan ya na ce ga shi fa baban Hajara fa ya dawo da Hajara ya dawo da ita ya ce liman ne ya ce a dawo da ita
shi Adamun a gida ɗaya kuke
a'a makwabcinmu ne a nan da shike shi babba ne
duk abubuwan da kike yi kina sanar da shi kenan
sosai ma na ce ya dawo da ita ya ce liman ne ya ce a dawo da yarinya to sai ya ce min a'a shi ma bai yadda da maganarsa ba a ɗauki ya a lokacin a mayar da ita a je a tambayi liman ɗin a ji mene ne sai na ce to ni da kaina na ɗauke ta a mashin sai aka ba mu mashin sai na mayar da ita da na je ban samu liman ba sai na samu uwar gidansa daman a wajenta Hajara take sai muka shiga muka yi sallama sai muka ce to gashi nan fa Hajara fa sa dawo yaye ne haka ne sai suka ce min ya tace a'a ita ta ganshi zahirin ta kofar liman ya fito da safi amma ba ta san me suka yi ba tsakanin yan uwa ba ta san me suka yi ba ya zo ya ce a ba shi Hajara liman ya ce a dawo da ita gida ita iya abinda ta sani kenan ya nace to ga ta he sai ya tace to a aje Hajara in shi liman ya zo za a ji umma ne ake ciki didde za a ji menene to ran asabar din kenan ba to lahadin shine mata wannan abu kwanan ta daya dai na biyun shine mata wannan abu
kin bar yarinya ne a hannun wa kenan
a hannun uwar gidan liman din daman ita ne aka je aka bata iya mai ita ne daman iya take wajenta
kan kin bata cewar idan shi jariru mahaifinta ya zo shi kenan ta koma wajensa ko koya
a'a daman ba mashi aka kai ɗa ba daman ba shi ma ya ce a kai ɗa ba shi yana shashin shi daban ita tana wajen liman daman ba mashi aka kai ɗa ba daman mamalan shi aka kai mashi liman mashi aka kai ɗa
to yanzu da yake a wannan yarinya ta rasu kaman yaya kuka samu bayanin rasuwarta?
Rasuwarta ran Lahadi ta rasu, amma ran Monday da suka zo da hantsi hakan nan wajen karfe 9 zuwa 10 sai naji an yi sallama. Da aka yi sallama sai aka ce ana neman maman Hajara, sai na fita.
Wake na yazo miki wannan
yayansa yayan shi jaririn
neman din kenan?
A'a, ba shi ba,
wani akwai wani yayan shi.
Akwai yayansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi jaririn.
Wake nan
Dahiru ne sunansa. To da ya sallama sai na fita, sai muka gaisa. Ya ce min daman sun zo duba Hajara ne, babanta ya ce ya kawo ta ko ya kawo ta nan. Sai na ce a'a, ni ba mu ga Hajara ba, ba mu ganta ba. Sai ya ce to ba komai, daman liman ne ya turo mu duba ko ya kawo ta. Sai suka tafi, da suka tafi kuma shuru-shuru aka kwana ban ji su ba. Ran manje kenan suka zo ko? Aka kwana ban ji su ba. Talata da safe sai wannan da nake ce maka Ayoyo Adamu babban nan sai ya ce min in je in duba ko an samu Hajara, in tafi in je in tambaya. To ina zuwa ran talata ko? Ina zuwa talata ne sallama na shiga, ni da kaina na je ne sallama na shiga. Da na shiga sai na samu uwar gidan da shike ma ita aka ne kaiya, sai nace na zo aika ne. Ya tace ke kadai kika zo? Nace eh, ni kadai na zo. Sai nace na zo aika ne. Muka tsaya nace daman maganan Hajara ne jiya an zo da safe, an ce ba a ganta ba tun shekaran jiya babanta ya fita da ita, ba a ganta ba. Ko da an same ta ne mun ji shuru. Sai ta ce min to bari ta zo. Sai ta tafi ɗakin liman, sai ta tafi falon liman ta same shi, ta ce mishi ga maman Hajara fa ta zo. Sai ya ce min in shigo. To da na shigo sai muka gaisa da shi. Sai ce min ke ne maman Hajara? Na ce ni ne. Ya ce ke ne maman Hajara? Na ce ni ne. Bakinsa biyu ya ce fa sai dai mu yi haƙuri maman Hajara, Hajara fa ta rasu. Na ce ta rasu? Ya ce ta rasu. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakina dai biyu sai na miƙe tsaye. Sai ke cewa amma ba mu san menene musabbabin rasuwan Hajara ba, amma shi jaririn da yana hannu.
Malama Maryam kenan uwar Hajara mai shekaru 13 da haihuwa wadda mahaifinta jariru ya kashe ta ya binne a bayan ɗakin sa kamar yadda ake zargi. A shirinmu na gaba za mu ji yadda suka samu labarin yadda aka kashe ita Hajara da kuma abubuwan da suke son ganin yawo kana, domin har yanzu suna cikin duhu kan abubuwan da suke gudana game da wannan bincike. A kasance da mu.
To Allah ya kyauta. Me jaridun Arewa suke yi kuwa ne? Mustafa Nasiru Batsari, bismillah.
Sharhin jaridun Arewacin Najeriya zai fara ne da jaridar People's Daily. Jaridar dai ta yi babban labarin ta ne da batun halin rudanin da shugaban majalisar dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ke ciki. Jaridar ta People's Daily ta ce ƙarshenta dai Abubakar Bukola Sarakin ya miƙa kansa ga kotun tabbatar da da'ar ma'aikata a jiya Talata. A can ɓangare guda kuma jaridar ta People's Daily ta bugu wani labarin da ke nuna yadda rundunar 'yan sandan Najeriya suka kama mutane 50 'yan ƙungiyar nan ta Mosop da ake zargin suna fafutukar kafa ƙasar Biafra a can jihar Anambra. A nata gefen jaridar Blueprint ta bugo labarin da ke nuna yadda wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Chuk Olufalaye, kuma suka nemi biyan kuɗin fansa har naira miliyan 100 kafin su sako shi. A wani ɓangaren kuma jaridar ta Blueprint ta ambato shugaban sojojin Najeriya General Tukur Burtai yana cewa babu ja da baya ga wa'adin da aka ba su na gamawa da masu tayar da ƙayar baya a watan Disamba mai zuwa. Kawowa yanzu dai alhazan Najeriya guda 20 ne suka rasu a can ƙasar Saudiya a lokacin aikin hajjin bana da ake yi a halin yanzu. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust. Jaridar ta ce hukumar jin daɗin alhazan Najeriya ta tabbatar da wannan labari, inda ta ce daga cikin guda 20 ɗin har da guda 6 da haɗarin nan na masallacin Harami ya rutsa da su. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ambato mai alfarma Sarkin Musulmin Najeriya Sultan Sa'ada Abubakar yana kira ga al'ummar musulmi da su yi amfani da bukukuwan babbar sallah wajen yi ma Najeriya addu'ar neman zaman lafiya. A can cikin jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako ta bugu wani labarin da ke nuna cewa gwamnatin jihar Jigawa ta raba naira miliyan 7.5 ga waɗanda barnar ambaliyar ruwan bana ya shafa a jihar. A ƙarshe dai da jaridar Leadership za mu kammala da wani labarin da ke nuna cewa tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Charles Salido ya ziyarci fadar shugaban ƙasar Najeriya har ya gana da shugaban ma'aikatan fadar Alhaji Abba Kyari. Sai dai jaridar ta ce babu wani ƙarin haske da ta samu da ke nuna cewa ko Salidon ya gana da shugaban ƙasa daga bisani. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To yanzu kuma sai ku gyara zama ku ji sakonnin da kuka bari a wayarmu.
Sashen Hausa na muryar Amerika ina amfani da wannan dama wajen yin kira ga mahajjatanmu wanda suke hawan Arfa a yau rana mai girman gaske, wajen yin kira a gare su da su yi wa Allah kada su mantawa da ƙasarmu, su sanya ta cikin addu'a na samun zaman lafiya daga wannan hali da muke ciki, musamman mu a nan arewa maso gabas. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan musifa ta Boko Haram. Allah ya zanna ta ƙasarmu lafiya baki ɗaya. Allah ya sa su yi aikin hajji karɓaɓɓe kuma su dawo gida ga iyalansu koshin lafiya. Nagode Mudassir Muhammad Tafawulo daga jihar Bauchi.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Renfata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Amsa gayyata da shugaban majalisar dattaɓai ya yi Bukola Saraki ya yi jiya, hakika ya yi shi a makare kuma bai kyauta wa kansa ba, kuma bai kyauta wa al'ummar Najeriya ba. A matsayinsa shugaban masu kafa dokoki a Najeriya, ya kamata ya kasance shi ne abar misali, ya nuna wa duniya cewa ya fi kowa ƙaunar Najeriya da kuma bin dokokin Najeriya. Amma sai gashi yana kaucewa. Ai dama an ce duk wanda ake zarginsa a gaban kotu ai yana da gaskiya, sai lokacin da alƙali ya tabbatar da cewa lallai ya aikata wannan laifi. Kauce wanda Bukola Saraki ya yi ta yi na ƙin zuwa kotu na tabbatarwa duniya cewa lallai akwai ƙarshen gaskiya laifukan da ake zarginsa da shi ya aikata su. To kaga kenan a matsayinsa shugaba masu kafa dokoki a Najeriya bai ma kyautu ya shugabanci majalisar dokoki na tarayyar Najeriya ba. Saboda haka ya kamata ya yi yadda zai yi duka, ya wanke kansa, ya tabbatar da cewa ya bi doka da oda. Idan ko ba haka ba, canjin da muke tsammani zai zama caji. A huta lafiya.
Sunana Mudassir Muhammad Tafawa Balewa daga jihar Bauchi.
To mun gode da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin. Kafin mu kare ga Sahabu ya dawo da takaitattun labarai.
Sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da kamfanin Gallup ya shahara wajen gudanarwa ya yi ya nuna cewa kashi 60 cikin 100 na Amurkawa sun ce za su zaɓi ɗan takarar shugabancin Amurka Musulmi wadda ya cancanta, mataki da ya saba matsayin ƴan takarar da suke kan gaba na jam'iyyar Republican a zaɓe da za a yi baɗi. Yau Laraba shugabannin ƙasashen Turai za su yi wani taron gaggawa a birnin Brussels domin su tattauna game da mataki na gaba da za su ɗauka bayan da ministocin cikin gida na ƙasashen suka amince da shirin karkasa baƙin haure su 120 tsakanin ƙasashen 28 da suke ƙungiyar.
To muna godiya, sannan kuma muna miƙa saƙon taya murna ga Ahmed Yahaya wanda aka fi sani da Libya game da ƙaruwa da ya samu a makon da ya gabata. Allah Ubangiji ya raya. Masu sauraro, da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu na hantsi a madadin Sahabu Imam Ali da ya taya ni gabatarwa. Chiba Hero Dedone shi ne jagoranci shirin. Sai injiniyan mu na yau John, ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.